Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu dan nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri An sandan birnin London sun fada da safiyar yau Lahadi cewa mutane 6 da maharinsu guda 3 sun mutu a cikin sabon harin ta'addanci a Burtaniya. Karuga a guje ta afkawa mutane masu tafiyar kasa da yammacin jiya Asabar akan babbar gadan birnin London wanda ya raunata mutane da dama suna zub da jini a babban birnin na Burtaniya. Maharinsu sun tuka motar su zuwa wata kasuwar yankin suka fita suka arce inda suka sosoke mutane da huka. An sandan sun ce wasu jami'an su masu makamai sun harbe maharan guda 3 har lahira tsakanin minti 8 da aka musu kiran gaggawa. An sandan sun ce maharan suna saye da riguna masu abubuwan fashewa ne yasa ake ganin ɗan kunar bakin wake ne. Ma'aikatar daukan marasa lafiya a birnin London ta faɗa a wata sanarwa ta shafin Twitter cewar ta jigilar mutane 30 zuwa asibitoci 6 a faɗin birnin London. Hukumomi sun ayyana wannan harin aikin ta'addanci ne. Yan sandan suna wato masu dauke da makamai sun umurci mashaya da gidajen cin abinci da su koma inda babu rigima. Magajin birnin London Sadiq Khan ya la'anci wannan harin ya kuma ce Prime Minister Theresa May za ta karu a wata ganawa na gaggawa da rukunin daukin gwamnati na Cobra. An gudanar da wata zanga-zanga a jiya Asabar a cikin birni sama da 135 a nan Amurka da wasu wurare da dama a faɗin duniya bisa buƙatar gudanar da bincike na gaskiya game da haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da ƙasar Rasha don yin katsalanda a zaben Trump yayi nasara. Wannan zanga-zanga da aka masa take maci da neman gaskiya. Hadakar kungiyar ƴan fafutuka 17 na ƙasar ce ta shirya wannan macin ciki har da kungiyoyin Women's March da kuma Progressive Democrats of America. Hadakar kungiyar wato tana buƙatar kafa wata commission mai zaman kanta da zata gudanar da binciken da babu algusu kana a gudanar da binciken da majalisun ƙasar ke yi yadda ya kamata ba tare da siyasa ba. Bangarori biyu na majalisun na nan na gudanar da bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin committee confirm Trump da Moscow a lokacin zaben bara. Bugu da ƙari ma'aikatar shari'a na ƙasar ta nada tsohon shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman game da wannan batu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yaba wa China game da kokarinta na aiki tare da sauran kasashen duniya akan Koriya ta Arewa a lokacin da yake jawabi a wurin wani taron koli akan tsaro a Singapore a jiya Asabar. Amma kuma ya soki China da ci gaba da girke sojojinta akan wasu tsibiran bil'adama da ta shimfiɗa duk da adawan da sauran kasashen duniya ke nunawa abinda ya ce ba za a amince da shi ba. Ya ce ba za mu amince da ayyukan da China ke yi wanda suke cin karo da bukatun sauran kasashen duniya kuma ya rushe tsarin da duk kasashen da ke nan wurin taron kolin ke cin amfanin sa ciki har da China dan kanta. Mattis ya yi waɗannan jawabi ne ga maharartan taron da kuma manema labarai a wurin tattaunawar ta Shangri-La Dialogue. Ya ƙara da cewa a yayin da kasashe wato gasa tsakanin kasashe manya biyu masu karfin tattalin arziki ke ci gaba to ko shakka babu wato yaki zai iya biyowa baya. Sojoji sun datsa bindigogi masu sarrafa kansu a kusa da rumfunan zabe a Lesotho, karamar ƙasa da ke yankin kudancin Afirka wacce ta gudanar da kuri'a a jiya Asabar wanda kuma ya haifar da damuwa ga jami'an zabe da ma 'yan siyasa na ƙasar mai tarihi na rikicin siyasa. Me zai sa a jibge sojoji a wannan aikin zaman lafiya na 'yancin demokaradiyya? kana babu wata matsala ta tsaro. Hurici kenan da Mokechi Majuro, kakakin babban jam'iyyar adawan kasar ta All Basotho Convention, yayi a hirarsa da muryar Amurka. Yace tunanin farko da mutum zai yi shine an girke sojojin ne don tsorata jama'a wurin kada kura'ansu. Wannan da ya samo asali ne tun daga wato daga kaimi da sojoji suka yi wurin haddasa kalubaloli ga tsarin siyasar kasar. A shekarar 1986 sojoji sun hambarar da haddadiyar gwamnatin kasar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kisa yarma ga Habu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari Doni sanna a hankali domin jin cikakken shirin tare da ni Zahra Sami Funtuwa. A yan kwanakin nan ne hukumar gidan rediyon muryar Amurka haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin Amurka wato USAID suka haɗa wani taron bita ga ɗan jaridu a garin Maiduguri zabar da su ta da za su gudanar da ayyukansu musamman na kiyan lafiya da kuma na ilimi. Jami'an kafafen watsa labarai daban-daban da ke cikin garin Maiduguri da kewaye suka halarci wannan taro. Professor Yusuf Gana Balami, malami ne a Jami'ar Maiduguri, ya yi bayani a lokacin taron bitan da inda ya kira a kawar da san zuciya da kuma cin hanci da rashawa a lokutan da ake gudanar da harkokin ilimi da na lafiya a tarayyar Najeriya.
Ba karamin aiki bane, saboda kamar ya zama kamar akida mu ne ba. Kanja hanya yadda muke fada nan din zai kamar haka bane. Ba za a yasha kan abu kamar yadda muke faɗan ba, sai an dage wannan in kamar su National Orientation Agency wannan sun sake lalin kawai wani agency bane. Akwai commitment, akwai mission, akwai vision na wani sabon ƙasan da muke so mu kirkiro ma kanmu amu a ci nasara. Amma idan yadda society din ya kasance yanzu din, muna magana ne kamar kawai an taro ana ko workshop ne za a wace. Workshop nawa aka yi, nawa kuma za a yi nan gaba? Ba ana taro a yi a wace ba. Yanzu sai mun sake halinmu ne, abinda muka zauna muka tattauna a kai din mu tafi da shi mu zauna a kai mu tsaya a kai tun daga kai as an individual din. Fortunately ma yanzu muna da gwamnatin da ai ana fatin corruption din, kuma ai an ga waɗanda ba a iya taba su da ana taba su yanzu. Abinda ya sa har shushana yana zama corrupt da ba haka society yake ba. Akwai basic honesty a traditional society namu, akwai basic honesty. Kowa yana kyama wanda bai da honesty. Menene ne yasa yanzu kowa ya zubar da honesty? Yanzu dan angonku da bai je ko ina ba sai ya zama kansila, a cikin wata daya ya zama wani mutum daban. Me yasa me ya investi riban, me ya dauka, ya ya zama haka? Kuma kowa a cikin nego kudin yana gani shi? Menene gwamnati sai faɗa mutane su saurara? Ba san su ji ba, don abinda ake faɗa daban, abinda ake aikata daban, abinda ake gani daban. Ba za mu yi tunani ba ne? Menene zai sa wani ƙasa ne ya damu da rayuwarmu kamar wannan form ɗin created by wani? Menene ne mu duk ba mu da lafiya ne? Akwai abinda yake damu mu ne a kwakwalwarmu? Ba mu so kanmu ne?
Farfesa Yusuf Balami ya ce amfanin ilimi ba shi bane dole sai an nemi aikin gwamnati da shi ba, a ta kowane bangare ilimi yana yin amfani.
Amfanin ilimi dama ba don mutum ya zama ma'aikacin gwamnati bane. Babu dama tuntune ma mun dauke shi haka din ai it was wrong. A ce ai ana so koye makaranta, da yanzu a ce 170 million Nigerians din ko yayi karatu yayi digiri ko zai aikin gwamnati ne? Kuma ai target din 170 million din su zama sun yi ilimi, so ba dan a dauki kowa da kowa aikin gwamnati ba saboda halayen da idan mutum yayi karatu ya kamata a ga a cikin sa a yadda yake tafiyar da rayuwarsa a yadda yake zamantakewa da sauran mutane a yadda zai iya ya rayu ya yi dogare da kai wa'annan su ne amfanin karatu mun yi misleading society ai cewa in kayi karatu akwai aikin da za a ajiye maka ka zo ka dauka wannan ma wrong notion ne ai wa'anda yanzu suka ba mu dama mu zauna a nan din idan kana son su samu employment
Sahabu Umar Ali shi ya bayani a lokacin wannan taron bita da mafi yawan abubuwan da ake koyarwa a wannan taron bita ɗan jaridan sun sani sai dai mantuwa
ba ma suna sarwar yanzu walau malaman makarantu ne ko kuma mu shekara 5 zuwa 7 yanzu ka ko kada labarai abinda professor Gambo ke magana fiye da shekaru 5 zuwa 7 akwai mun yi bincike mun tabbatar da akwai mutanen da ba sa sauraro radio mutanen kallon TV domin samun labarai to ya za a yi kafofin yada labarai su kai ga waɗanda mu ma'aikatan gidajen radio ne mu ma'aikatan gidajen ta'aikatan jaridu ne ta yaya za a yi mu kai ga waɗannan mutanen da ba sa kuma ba sa kallon talabijin sai mu bi su mu same su inda suke cikin sada zumunta a wayoyin salular su saboda haka kafofin yada labarai da yawa a nan ba sa kan wannan harka ta internet da muhimmancin gaske yawa za ka samu ma'aikatu na je wata ma'aikatar yada labarai na cewa directansa na IT bai ma san computer ba kaje masa computer a gabansa bai san ma me zai daidaita ba to abokanan zaman mu daga kudancin Najeriya za su ga maka su ce in ana magana da harshe za su yi kulana sophisticated da professor Gambo ke magana shine maganan fasaha yawa maganan fasaha sai da an so mu ce mana in sai wannan harkar yara ce to yau ungiyoyin ta'addanci sun shahara wajen iya sanin ya sun la'ance yadda za su yi amfani da wannan kafofin sada zumunta fiye da ma hukumomi da suka manyan kasashen duniya yanzu kokari suke su gano ta ina ma za su shawo kan wannan al'amari da wannan social media da shi waɗannan kafofin ƙungiyoyin ta'addanci suke amfani da shi suke jawo hankalin yara su kwashi kaya su tafi wajensu waɗansu da zaru yara ƴan makaranta ƴan secondary ƴan mata da sauransu sai a nuna musu wajen ta'addancin nan tamkar kamar misali Syria da inda suke rikicinsu tamkar nan aljanna ce sai ka ga yarinya ta saki kudin iyayenta ko kuma ta samu kuɗaɗe ta sai tikiti ta tafi ƙasar inda ake yaƙi to yana da muhimmancin gaske wannan ɓangare na aikinmu mu lakance da za mu yi amfani da wannan
duk a cikin tsarin da dawalin gudanar da wannan taron bita an yi wani tattaki zuwa gidan rediyon zaman lafiya Dole da ke cikin garin Maiduguri inda aka gudanar da wani shiri na musamman akan kiyan lafiya da na ilimi kamar da za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka tattauna bisa jagorancin Sahabu Imam Ali
wa muna kawo muku shiri na musamman da muryar Amurka wato VOA tare da hukumar ayyukan raya ƙasashe ta Amurka da ake cewa USAID suka dauki da waniyar kawo muku ina tare da Hajiya Fatima shugabar gidan rediyo FM Peace da kenan Maiduguri da kuma Dr. Sulemele kuma abokin aiki na Malam Sani Shu'aibu Malumfashi muna farin ciki da waɗanda suka kira suka yi tambayoyi suka bada shawarwari da sauran Sani a cikin waɗanda suka bada shawara akwai maganar rashin biyan malamai albashi ɗaya daga cikin matsaloli na ilimi akwai matsalar wato makarantu masu zaman kansu yawa sannan kuma akwai matsaloli dai da suka jibanci harkar ilimi me zaka ce dangane da matsalar da hukumomi na ayi shekara guda ko rabin shekara ko wata uku malami bai samu albashi ba wani irin illa haka ke ga harkar ilimi
gaskiya rashin biyan malami haƙƙinsa ba ya da kyau kuma a musulunce an ce ka biya mutum haƙƙinsa tun kafin zufan jikinsa ya bushe zuban ma'aikaci malami da ya wata guda yana sa ran in dai baka bashi tun daga 23 ga wata ba ko 25 to wata na cika 30 ga wata ka biya shi kudinsa duk yanda za ka yi duk tsumin da za ka yi a yi tsumin nan a rage wasu abubuwan da ake yi can don a samu a biya malami domin duk babu wata kasa a duniya da ta ci gaba face sai da ta rungume akidar raye ilimi sannan suka kai ga inda suke dan karamin misali da zan ba mu na ilimi na ilimi da mai da abubuwa shine yaya aka yi da Najeriya da Brazil muka kafa masana'antar sarrafa karafa ana makamai sai gashi Brazil har banin jirgin yaki da motar igwa haka suna yi amma mu da kayan gado sai kujeru sai kuma irin yan bindiga nan har muka ja ka dura nan muke wannan shine dan masanin Kano a Alhaji Bello Metuma suna yake yawan fadi yake cewa to kun gani daga cikin harkar ilimi kenan saboda haka wajibi ne a biya malami domin kowanne mukami ka kai a rayuwa sai da ka bata hannun teacher ya karantar da kai a primary shine wanda suka gaba da shi karantar da kai a secondary na gaba da su ma sai karantar da kai a jami'a saboda haka ya kamata a biya su haƙƙin su da abin da ake ciki
naji ta bakin ɗan jaridu daban-daban waɗanda aka horas a lokacin wannan taron bita
ana Bilyamin Yusuf a wakilin gidan radio Faransa a Maiduguri nan jihar Borno kana ɗaya daga cikin jami'an kafofin watsa labarai da muryar Amurka da hukumar USAID suka gayyata domin ba ku wata bita kwarai ina tuna ɗaya daga cikin su wannan bita ta ta'allaka ne musamman a bangaren ilimi me ka fahimta a wannan bita
akwai abubuwa fahimta abubuwa da yawa musamman ma yanda mutum zai yi labarin yanda zai samu diddigi yanda zaka din kana so ka yi labarin ilimi yanda zaka je ka yi hanyoyin da zaka bi ka samu wannan labari misali kamar yanzu abubuwan da baka da nuna mana yanda musamman ma almajire akwai da suke tura yaran su haka sai ga sun tura yara makaranta ba za su zo su bi abin da yake faro daga nan ma yaran ba ka suke ba
to matsayin ka na dan jarida a nan jihar Borno wato cikin garin Maiduguri da kuma kewaye akwai bayanin da zaka yi mai tsaro na ganin cewa harkar ilimi da ake ganin kamar ta ci baya kowa ya gudu abin kun sauke yanzu
eh to ba za a ce da sauki ba za a ce ba za a sauki ba dan yanzu misali mutanen da suke wasu kauyuka sun bar kauyuka su boko har sun kure su shi wacin gari kam wayansu yara wayansu tsaba wunyuwa da wani abu da suke fama da shi a cikin sansanin yan gudun hijira ba yaran suna zuwa karatu in yaran yanzu yaro ya tashi zai tafi karatu wata ranka a basu abinci yana kai 12 to kuma a gida su saba irin in za su tafi makaranta a dauki abinci kare a basu to amma su yanzu suna sansanin yan gudun hijira ne kafin a ce za a basu abinci wani na kai 12 wani 11 to ka gani wani karatu ma ba zai zo kanshi ba zai ce ni abincin da zan ci shi ne dame ni ba karatu ba to ya kamata dan jarida ya samu ya ringa shi shiga irin wannan wurare ana wayar musu kai kamar yanzu yanda aka zo nan ya kamata mu ma mun koya zamu shiga lungu da sako mu je mu wayar musu da kai cewa gashi ilimi in yaran sun yi ilimi da akan hakan ba zai same su ba amma in sun bar yaran karatu be me ya kawo Boko Haram ai rashin ilimi ne inda mutum yana da ilimi ba za su san ta kakkashe mutane addini bai ce ai haka ba kawai dai sun je sun kawo wani ra'ayi su zo su kai ta halaka mutane gashi yanda mutane suka abinda yau ci kayuka gaba daya
eh sunana Ibrahim Tukurwa sannan kuma ni ma'aikacin gidan radio Lafiya Dole FM ne dake nan Maiduguri
to gashi yau sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku ziyara inda ya janyo ku daga kafofin watsa labarai na Itolin Ja domin ba ku wani horo musamman akan ilimi me zaka ce mai sauraron ka fahimta da shi a wajen wannan horo da aka ba ku
eh gaskiya alal hakika zan iya cewa wannan taro musamman ma wanda VOA suka gudanar a nan birnin Maiduguri abun alfahari ne sannan kuma nuna kimantawa da kuma darajar su jama'an da ke birnin Maiduguri ne domin idan kai la'akari da halin da jahar Maiduguri ta shiga a kasa da ma duniya baki daya ya kasance kowa gudan wannan jaha yake yi wanda kuma duk da cewar sojoji sun yi dajirce sun yi rawar gani ganin cewar an tabbatar an wanzar da zaman lafiya a wannan jaha na Borno to amma to saboda haka a yanzu zaka iya cewa gaskiya kulliya ta biya kudin sabulu domin kuwa a irin wannan fadakarwa anan ne mu ma da kanmu za mu samu karin ilimi ko kuma karin haske domin sanin muhimmancin shi ilimi kansa sannan mu samu mu isar da sako ga da waɗanda suke IDPs camp da ma waɗanda suke cikin birnin Maiduguri da kewaye ta fannin ilimi da kuma fannin kiwon lafiya da ita kanta
to ni dai sunana Adama Dauda ne daga sashen BR Borno Radio Television Maiduguri. Wannan workshop din da gaskiya naji dadin sa ko da shike abubuwan da aka dada fadakan da mu akai din already mun riga mun sani sai dai addada fadakan da mu ne akai akan aikin da ya kamata mu yi kamar yadda aka ce ba sai mun jira gwamnati ya saya mana kayan aiki kamar su midget kamar su iPad wanda zamu iya mu fita ko kana kan hanyar ka na tafiya wani gu zaka kaga wani abin da ya faru zaka ka dauka ka zo ka sa a labari ba sai mun jira gwamnati ba ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu mu taimaki kanmu kuma wasu ayyukan ma ba yanzu mu bar wa gwamnati kadai ba kamar shashin kula da IDPs wayannan yaran da ake haifa IDPs ya kamata mu taimaka musu ba wai komai gwamnati ba gwamnati shi kadai ba zai iya yi ba dole mu ma as an individual mu sa hannu mu taya gwamnati mu daga waɗannan yaran domin idan ba mu koyar da su a hanyar da ya kamata ko a ba su abinci ba gobe za su zama na wani abu wanda yafi abin da muka riga muka sha wahalar sa
to da an samu matsaloli ta bangaren yadda ku ɗan jarida ku fuskanci matsaloli wajen samu labarai musamman na bangaren ilimi yanzu ya abun yake a nan jihar Borno
eh to a jihar Borno a yanzu dai alhamdulillah da dan sauki a dadin ne dai kamun ka fita zaka ji burum sai ka dan sauke kai bayan ka sauke kai ya dan lafa kuma sai ka dada dagawa sannan sai ka ci gaba kuma aje ana ba za a fasa ba dai a zaman dan jarida dole ne ka je ka kawo labari domin wannan bomb din shine labarin dole ne kuma zaka je ka rubuto ka amma yanzu alhamdulillah komai ya lafa da ikon Allah dai ko da yake bai kwanta gaba daya ba amma yanzu komai ya lafa muna aiwatar da aikin mu a yadda ya kamata
to ya zaki kwatanta harkokin ilimi a irin waɗannan sansanonin gudun hijira haka ana harkar ilimi ne musamman na zamani din nan
harkan ilimi na zamani kan wasu wuraren da muka kai ziyara musamman su wayannan IDPs din nan gidajen IDPs din nan babu shi ma makarantar nan babu na allo ma ballanta na a ce na ilimin zamani eh to yanzu muna kira ne ga gwamnati ko kuma su masu fadi aji su taimaka a kawo a cikin camp din akwai malamin da suna zube haka waɗanda suka bar ayyukan su a wasu local governments za a iya kira su zo su dinga taimakawa suna koyarwa wayannan yaran sannan kuma a dan duba a dan ba su wani abu kadan su ma malaman ko na siyan sabulu da kuma na kula da iyalin su domin zaman yaran nan haka gaskiya illa ne idan suka ci gaba haka babu wannan ilimi din
to matsayinki na yan jarida kuma musamman wadda aka gayyato ta nan ta halacci wannan taron bita na harkokin yadda za ku watsa ko kuma in ce da za ku yi samun mutane da harkokin da za su bi su gano harkokin ilimi akwai wasu makarantu da aka ce an gina a wannan jiha ta Borno wanda har yanzu su dalibai sun kasa zuwa balle malamai ya wannan al'amari yake matsayinki na yan jarida akwai wannan
to a matsayina na yan jarida akwai kuma muna fadakar da iyayen har yanzu ina ga kaman abin da ilimin suna ga babu amfanin shi sun riga sun sa kansu a cikin harkar neman kati na rabe-raben wannan abincin shi yasa ilimin bai dame su ba amma duk da haka dai muna kira ga iyaye din da su yi kokarin tura ƴaƴansu domin ilimi din shine komai duk idan dai babu ilimi babu shekata shine kenan kiran da zan yi
sunana Sani Saidu Shafa ina aiki da hukumar gidan radio da television na jihar Borno
to ga sashen Hausa na muryar Amurka haɗi da hukumar rayuwar kasashe ta gwamnatin Amurka wato USAID sun kawo muku ziyara nan Maiduguri inda har suka tattaro manema labarai na kafafen watsa labarai daban-daban da ke wannan jiha ta Borno domin a horar da ku musamman a bangarori na ilimi ya ka kalli wannan bita da aka yi muku
a matsayina na ɗan jarida wanda kullum ina kan koyo da kuma buƙatar tunatarwa hakika mun ji daɗin wannan taro na sanin makamar aiki wanda ma'aikatan muryar Amurka wanda aka sani da VOA suka zo suka gabatar gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗansu ka sani illa ko da kana da kalmomi 99 sai wani ya zo yana ta maka waɗannan kalmomi ya faɗi ɗaya ka sani biyu ka sani uku ka sani sai ya zo ya kawo cikon 100 wanda baka sani ba to wannan ɗaya da ya kawo da baka sani waɗannan to a wajenka ƙaruwa ne ka samu fahimta to ire-iren wannan da yawa akwai wanda ka sani amma bai taɓa zuwa maka a hankali ba amma da zaran wani ya tara batu sai ka ga hankalinka na kamawa akwai abubuwan da kuma yanzu ne kake jin su wanda zai ka ƙara wa naka abin da ka fahimta domin ka san yadda za ka amfani da shi wajen amfanar da jama'ar da kullun suke sauraron ka.
To da kana wato duba shirye-shirye musamman na ilimi waɗanda ita wannan jiha ta share kusan shekaru in ce ko shida ko bakwai tana cikin harkokin kungiye Boko Haram, wanda kungiye Boko Haram din nan tana kokari ne ta dakushe harkokin ilimi musamman ma na shi zamani. To a can da matsayinka na dan jarida da ya zauna a wannan gari kuma har ya ga duk yadda aka yi wannan al'amura, taya kuke kawo ma masu aranku musamman irin shirye-shirye na ilimi?
Shirye-shirye na ilimi idan muka dubi yadda mutane daidaitu da kuma gwamnati take tafiyar da harkar ilimi a cikin wannan jihar, musamman a lokacin da ka kwashe ana tashi-tashin hankula zuwa lokacin da yardar Allah madaukakin sarki ya samu sauki, to za mu ce a gaskiya bangaren makarantu masu zaman kansu da kuma bangaren gwamnati sai dai mu ce alasan barka sun yi kokari, domin an ba makarantu na waje-waje ba, makarantu na cikin Maiduguri ban yi tsammani akwai makaranta guda da gwamnati ta rufe saboda waɗannan abubuwa, har Allah ya kawo sauki suka fara zama tarihi yanzu. Makarantu masu zaman kansu su ma sun jajirce sun yi kokari, ba su rufe ba, karatu yana tafiya gurgudun hali. Yan banda waɗansu makarantu waɗanda suka rasa muhallansu a lokacin aka gaggauce aka zo aka saka su waɗannan makarantu, na aka ɗan samu tsaiko na karantarwa na ɗan lokaci kaɗan. Yan banda haka gwamnati za mu ce ta yi ƙoƙari, tunda dai ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, tana ƙara ƙarfa gwiwan waɗanda suka dage za su karantar ɗin. Malaman su ma sun yi ƙoƙari, gaskiya ba su guje ba, ba su bar karantarwar ba, ɗan abin da ya sauka suna ƙoƙarin koyarwa. Akwai duk inda aka ce babu kwanciyar hankali ba zai yi kai tsammanin cewa komai zai tafi daidai 100% ba.
To da ana cewa arewacin Najeriya muna baya wajen harkokin ilimi, to yanzu sai gashi a nan arewacin maso gabacin Najeriya wato musamman irin wannan jihohin Borno da Yobe an samu wannan katsalandan ta kungiyar Boko Haram wajen dakushe harkokin ilimi musamman shi ilimin na zamani. A matsayinka na dan jarida, wani bayani za ka yi mai sararau ganin cewa da ana cewa muna a baya, to ga wannan katsalandan ta Boko Haram ta kara dakushe, me za ka ce kuma ta waɗannan ɓangarori kake ganin za a dawo ma layi domin samun cin nasara?
Zancen ana baya an daɗe ana cewa arewacin Najeriya tana baya ƙwarai wajen samar da ilimi kuma irin ta boko. Don an ce ilimi sai mun ware, akwai ilimi na addini akwai na boko. To kaga in ilimi na addini ba mai cewa arewa tana baya a duk duniyan nan, ba mai cewa arewa tana baya, inda ilimin addini ne. Ilimin boko ne yake magana cewa tana baya. Mu yarda a haka ɗin. Na gaya maka cewa ba inda ke cewa babu zaman lafiya kuma kai zaton komai zai tafi daidai, dole ne sai an samu tsaiko nan da can. Yanzu kuma da Allah ya sa baki abubuwa suna yin sauki, babban abin da ya kamata a ce an yi a gwamnati musamman abin da ya shafi malamai, gaskiya malaman koyarwa suna cikin wani irin hali, musamman na primary suna cikin wani irin hali wanda ya kamata gwamnati ta dubi batunsu, ta kyautata musu, ta dan martaba su ta bangare inganta sha'anin albashi.
Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, a madadin sahabu Imamu Aliyu wanda shine jagoran wannan shiri na nagari na kuwa, ni da na shirya na gabatar Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa mu zama lafiya.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. A huta lafiya.